Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Kimanin kafashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, da sakataren tsaron Amurka bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tallafawa tsaron Ukraine. Kasar wanda ta faɗi jiya Litinin cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo suka yi a yankunanta. Haka kuma ra'ayin cewa wata fashewar tukunyar iskar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta kashe mutane biyu tare da dukka ta wasu 120 a jiya Litinin.
Kanin labaran kenan. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan karuwar kashe-kashe a kudu maso gabashin kasar.
Sada yaya hudu kuma da ciki kwarai, muna gaya majami'an tsaro duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika. Wani lokaci in ga majami'an tsaro suka zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya musu kuma dauka wani lungun kan 'yan sanda, ma ba za su ci ba gaskiya. To da yake sa mu yi yunkuri mu dauki gawa mu kai maciwa da sai bayan kwana uku mu je mu dauko ta.
Masu sharhiya Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan masu amfani da madafin iko wajen yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa.
Atin da zai ce gwamnati tana yaki da cin hanci da rashawa, kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka samu cin hanci da rashawa na rashin imani a Najeriya. Saboda haka wannan abu da ya faru abu ne inda abi diddigi akwai su da dama.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kimanin kasashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawa har sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaki da sauran motocin silki. Denmark ta ce za ta baiwa sojojin Ukraine na'urorin harba makamai na Harpoon da makamai masu linzami, yayin da jamhuriyar Czech ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaki da na roka. Taron na jiya Litinin ya haɗa da ƙasashe 47 da suka halarci taron ta yanar gizo, a cewar shugaban hafsan hafsocin sojojin ƙasar Janar McMillan, babban hafsan sojojin Amurka. Australia da Colombia da Ireland na cikin sabbin mahalarta taron. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau Talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da Quad, wadda ba a tantance ta ba, wadda ta kunshi ƙasashen Amurka da Japan da India da kuma Australia. Ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na daƙile ƙasar China. Taron da aka yi a birnin Tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda. Ana sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a nahiyar Asiya da kuma mayar da martani kan yaƙin Rasha a Ukraine. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan ya ce tsaron abinci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kasance wani batu da za a tattauna a kai, tare da shawarar da India ta yanke mako guda da ya gabata na hana fitar da alkama da India ke samarwa a kan matakin da Rasha ta hana fitar da alkama da Ukraine ta yi. Biden ya je Japan ne a wani ɓangare na ziyararsa ta farko zuwa Asiya a matsayin shugaban ƙasa, bayan ya ziyarci Koriya ta Kudu. Jiya Litinin, ƙasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo suka yi a yankunanta, kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya, lamarin da ake zargin zai iya ƙara rurrutu alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba iya samun hukumomin Kongo don jin ta bakinsu ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar Rwanda ta fitar, ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta expanded joint verification mechanism EGVM a takaice da ta bincike harin da aka kai a yankin ta. Kungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro. Harin da aka kai a gundumar Musanze dake arewacin kasar Rwanda ya raunata fararen hula da dama tare da lalata dukiyoyi in ji ma'aikatar. Tun a cikin watan Maris din da ya gabata ne ake samun tashin hankula tun bayan da kungiyar 'yan tawayen Congo ta M23 ta kai hari kan wasu sansanin sojojin Congo guda biyu dake kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda tare da ci gaba da tsallakawa garuruwan dake kusa.
Anjima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Dukannan ta zaman gida na dole da ƙungiyar IFOP ta ba da umarni a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Har-haren 'yan bindiga dai sun karkata ne kan jama'a, kama daga 'yan ƙabilar ta Ibo zuwa 'yan Cirani. Sabon kashe-kashen wanda ake zargin 'yan bindigar IFOP da kaiwa na zuwa ne cikin wani yanayi bayan kashe mutane kuma su cire masu kawuna. Wakilinmu na yankin Neja Delta, Lamida Abubakar, ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Bayanai dai yana nuna cewar ana ci gaba da samun kashe-kashe a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba, waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar Rajin Biafra ta IFOP da aikatawa. A baya-bayan nan dai ƙungiyar ta IFOP ta yi ƙaimi ƙwarai da gaske wajen kashe-kashe na jami'an tsaro, musamman na soji da 'yan sanda a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Yanzu dai a iya cewar har-hare na 'yan ƙungiyar ta IFOP ya karkata ne kan jama'a, kama daga 'yan ƙabilar ta Ibo da kuma 'yan Cirani. Sabon salon kashe-kashe na 'yan ƙungiyar ta IFOP ya zo ne a cikin wani yanayi inda bayan sun kashe mutum sai kuma su yanke musu kawuna. Wani ɗan ƙabilar ta Ibo ya bayyana irin halin tashin hankali da suka shiga.
Sunana Ogochukwu Francis Obara daga jihar Kudu na Najeriya. A Najeriya yanzu ana kashe-kashe, amma batun wannan da ake yi a ɓangaren kudu na wurin ana kashe Ibo, ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su ɓata mana sunan ƙasashen yammuranmu. Ka san mu duka da Ibon da Hausawa ba so muke ba duka abubuwan nan da yake faruwa.
Wasu iyalai da ke zama 'yan arewacin Najeriya mazauna jihar Anambra su ma sun gamu da ajalinsu yayin da suka yi kitibis da wasu 'yan bindiga. Wannan kisan dai ya ɗauki hankalin mazauna yankin na Ibo, kuma na samu tattaunawa da mijin matar da 'ya'ya hudu da suka rasa rayukansu, kuma ga abin da yake cewa.
Sunana Jibril Ahmed, ni mijin da ne, kuma yanzu ban shekara 11 yanzu da ita je wurin 'yar uwata a kan azali. Ta kira ni akan cewa suna hanyar dawowa. To da na dawo ba same ta ba, shi na zan samu kanin na kawai ina ta tuka ji da na ce me ya faru ne, ya ce me ga abin da ya faru. An kace ne mata na da ƴaƴana don me ne sun sa hijabi ne.
Su nawa ne kenan yaran?
Su hudu, ɗayan Fatima, na biyu su kuma Khadija Jibril, na uku kuma Khadija Fatima Jibril.
Su ai kuke zargi?
Irin ɗan bindiga ɗin nan su. Ni ko yanzu me ne barin iya komai ba, shi dai kawai na ba komai a hannun Allah ne.
Sarkin Hausawar jihar Anambra ya yi mini ƙarin bayani kan irin fargabar da suka shiga sakamakon kashe-kashen 'yan bindiga.
Sunana Alhaji Garba Haruna, Sarkin Hausawar Oka Anambra State.
Ita da 'ya'ya hudu kuma da ciki. Ƙwarai muna gaya ma jami'an tsaro duk abin da ya faru kafin mu ɗauki gawa sai mun aika. Wani lokaci in ga ma 'yan sanda suka su zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya mu mu ɗauka. Wani lungun kan 'yan sanda ma ba za su je ba gaskiya. Dole yake sa mu yi yunƙuri mu ɗauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mu ɗauko ta.
DSP Akenga Anthony shi ne mai magana da yawunin janar 'yan sandan jihar ta Anambra. Na kuma tuntuɓe shi ta wayar salula. yace da ni na aike masa sako ta waye tafi da gidanka kuma har kawo lokacin aiko da wannan rahoto bai bani amsa ba to sai dai kuma wani babban jami'in tsaro a yankin na kabilar ta Ebo ya tabbatar mini da faruwar lamarin sai dai yace da ni bai da hurumin yin magana Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
a gaida Lamido Abubakar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Wata fashewar tukunyar gas a babban birnin hadaddiyar daular Larabawa ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu 120 a jiya Litinin. Yan sanda sun ce sa'o'i kadan bayan da hukumomi suka nuna rashin daukar lamarin da muhimmanci tare da gargadin jama'a da kada su yada hotunan fashewar. Fashewar ta afka a wani gidan cin abinci da misalin karfe 1 na rana a unguwar Khalidiya Abu Dhabi dake kusa da bakin teku a babban birnin. Da farko dai yan sandan Abu Dhabi sun nuna rashin damuwa daga barna da raunukan da aka samu suna nuna hotunan gilashi da tarkacen da suka cika titin bayan sa'o'i 6 a cikin wani sakon Twitter yan sandan Abu Dhabi sun bayyana waɗanda suka jikkata mutane 64 da waɗanda suka samu ƙananan raunuka 56 sai masu matsakaicin raunuka da kuma mutane 2 da suka mutu Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati da masu alaka da gwamnatin Abu Dhabi su ma da farko ba su dauki fashewar da muhimmanci ba tare kawai da nuna shagunan da ke kusa da unguwar da suka lalace. Yan sandan Abu Dhabi sun gargaɗi jama'a game da yaɗa duk wani faifan bidiyon da ya faru a ƙasar ta amfani da tsauraran dokoki kan yancin faɗin albarkacin baki. Da ƙarshe ɗan tawayen hutun na ƙasar Yemen sun faɗa jiya Litinin cewa mutane uku ne suka mutu a babban birnin ƙasar lokacin da wani jirgin sama mara matuƙi ya faɗo a wata unguwa bayan da aka harbo shi. A cikin wata sanarwa da suka fitar, hutun sun ce tsarin tsaron sararin samaniyar su ya kakkaɓo jirgin da ake sa ido da shi kuma na ƙawancen da Saudi yake jagoranta ne da suke yaƙi. Ba iya tabbatar da ikrarin hutun nan take ba. Mai magana da yawun gamayyar dai bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakin sa. Hoton bidiyon da aka nuna na wurin da abin ya faru ya nuna tarkacen jirgin wanda jami'an tsaro da 'yan kallo suka kewaye. Akwai dai shirin tsagaita wuta a ƙasar da ake shirin kawo ƙarshe a farkon watan Yuni. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da suka taimaka wajen sasanta rikicin sun ce suna fatan za a iya tsawaitawa a din.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan kama babban akantan Najeriya Ahmad Idris a makon jiya da tuhumar almundahanar naira biliyan 80 masu sharhi na ƙara ƙarfafawa hukumar EFCC gwiwa. Ta ƙara dagewa ga yaƙi da ɓarayin biro za a iya cewa an kwambi ba ga hukumar ta yi wani babban yunkurin awun gaba da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ba ga wakilin misali Shehu Ashaka da ƙarin bayani.
Ma sharhi na cewa yana da kyau hukumar ta riƙa nuna ba sani ba sabo ga masu zarmiya don haka ne kaɗai zai ceto Najeriya daga koma baya. Shugaban ƙungiyar tabbatar da adalci ta CISLAC Awal Musa Rafsanjani ya ce tamkar gwamnatin Buhari da ta fi kururu ta yaƙi da ɓarayi ta zama tamkar mai dokar bacci.
Ba ta yadda za a ce gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka fi samun cin hanci da rashawa na rashin imani a Najeriya. Saboda haka wannan abu da ya faru abu ne inda bi diddigi akwai su da dama waɗanda sun fito fili suna amfani da dukiyar ƙasa ko su yi nasu campaign ɗin ko propaganda ɗin da dukiyar ƙasa to ya kuma dace a ce su ma an danƙo su amma haƙiƙa kam abin da ya faru abin kunya ne ga wannan gwamnati da take tana yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma nuna kan cewa a baya irin waɗannan abubuwai da suka faru an ɗau matakai amma a yanzu muna fatan cewa duk waɗanda aka same su da laifin sun yi ci amanar ƙasa to za a kawo cikakken sakamako wanda zai hana wasu maguba su yi.
Shi kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba na duba ahuwar da gwamnati ta yi ma waɗanda aka yanke wa hukunci da zarmiya da cewa ko an kama irin waɗannan jami'ai wata rana za a iya wanke su.
Fargaba ta daya duk da wannan kamu da aka yi wa shi wannan accountant general in ba ai sannu ba koda an kai shi kotu kotu kuma ta tabbatar da laifi an yanke mai hukuncin da ya dace ana iya wayar gari wannan gwamnatin ta ce ta yi masa abuwa kamar yadda muka ga ta yi wa wadansu tabbatattun barayi har su fiye da 150 nan ba da dewa kuma irin wannan mugunyar dabi'a ta gwamnati yana kashe kwarin gwiwar hukumomi irin su EFCC wajen gudanar da aikin su to ina amfanin ka je ka kamo mai laifi ka shiga jidali na gabatar da shi gaban kotu a same shi da laifi kai bakin jini tsakaninka da shi mai laifin kuma a waye gari gwamnati ta ce ta yi masa abuwa ai kaga waɗannan hukumomi ba ko shakka jami'anta ba za su iya gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba
hukumar EFCC na cewa ta kan yi aiki ne ba bita da kulli ba amma a koyaushe mukarraban waɗanda suka fada komar hukumar kan kawo dalilan wani rashin jituwa ne ya sanya aka sanya musu kahon zuka Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
a gaida Sale Shehu Ashaka kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
Fulbiya ya ba mu ƴan uwan shi dama su sati kudade masu dimbin yawa kasan Cameroon to ina ga shekara uku mu ga muna fitowa na farko wato muke fitowa na farko a cikin ranci da rashawa
Cameroon a tsakanin kasashen Afirka
a kasashen duniya ma
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ruwa ma fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC
matsayina na dan jami'an matasa na line DP a gaskiya mun zai yi fada a cikin mutum su gaban biya na shekara 40 da don a cikin wannan gwamnati ka yi fimu a cikin wannan gwamnatin ga jirma kuma abin da muka tambaya zaki an yi shi tun kafin ya kwan karagar mulki ba hanyoyi ba asibiti ba su sukulu musamman mu yan arewa ni ban gani canje wani sana'ar mulkin nashi ba don wannan shi mu tun da muka tashi ka je ma asibiti ka ga wurin dakuna shi ka gani ya ce maka tun bai hawo mulki ba aka gina to mu da yanzu mun gani canje mulkin nashi ba ko wurin su bariki na sun nan gwamnati na kasu da su bariki nan gwamnatin da ake aiki in ka je za ga din gini ne wannan yanzu mutum bai hawo mulki ba to mu dai gaskiya muna son canji mu son canji yanzu ya kamata mutum sama ustaz shi cikin siyasa su duma adama da su ya kamata kama canji don mu da yanzu da mu gani mun canje wannan mulki ba
muna ci gaba da muhawara ne game da kasar Kamaru da al'umma ta da siyasa ta da aƙidojinta da sauransu kamar da muka yi bayani a can baya kasar nan tun da Allah ya sa aka halice ta ta samu mulki zuwa yanzu nan shugabanni guda biyu kacal ta yi marigayi Ahmadu Ahiju wanda ya share shekaru 25 yana mulki kafin ya rasu da kuma shugaba Paul Biya wanda shi ya mafi dadewa akan mulki din domin ya fi shekaru 30 kan karaga mulki din to shi yasa a ci gaba wannan shiri a yau wannan muhawara din wanda ake tsakanin Alhaji Rilwan Sharubutu wanda ke jam'iyyar Shipol Biya din ta CPDM da kuma Alida National jam'iyyar Adawa ta SDF zamu fara tambaya akan shi tsakanin Ahmadu Ahijan da Shipol Biya wanne ne kamar tafucin moriyarsa dangane da samar da abubuwan more rayuwa na hanyoyi makarantu asibitoci da sauransu sannan kuma zamu so mu ji shin mutum yana iya suka Paul Biya ya kwana lafiya a gidansa akwai misalin da aka bayyana cewa wai wani ya taba gwadawa cewa Paul Biya baya da lafiya yana da ciwon kai karshen sa aka jefa shi kurkuku to ku biyo mu dai ku ji yadda muhawarar yau za ta kasance
a gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka Ahiju ne aiki Ahiju ya aiki da
ga mu su daga cikin manyan ayyukan da Ahiju yi
manyan makarantu wanda shi wanda yake faɗa na ga Ahiju ne buɗe su Enam Polytechnic Eric na makarantar
manyan hanyoyi
manyan hanyoyi Ahiju ne hanyar jirgi daga Yaoundé zuwa Ngaoundéré. Aijo ne hanyar jirgi daga Douala zuwa Yaoundé. Aijo ne hanyar da ya tashi daga Douala har ya isa Bamindan inda yake fara. Aijo ne hanyar da ya tashi daga nan isa Bafusa.
Manyan
makarantu,
manyan asibitoci,
manyan asibitoci za ka dauka. A yi juru kusan muna da manyan asibitoci kamar guda kuma ko biyar.
A rajin Rizwanu ka yarda cewa a Hijji ya fi aiki ya fi fulbi aiki.
Ko shekaru su da dadewar shekaru su ma daban-daban. A Hijji ya zai fi fulbi yanzu hanyoyi tafi nawa ka ga hanyoyin da ake yi. Ka gani asibiti lokacin sukul ma kawai sukul makaranta babban makaranta a Hijji in ya bar sukul 50 fulbi ya da sukul 150 yanzu. Mu yi mai lissafi. Mai lissafi?
Ka kare ne.
Mai lissafi ta zama mai lissafi.
Ba maganin lissafi ne lokacin da
muke da kaza.
Lokacin da muke jami'a guda daya.
Lokacin da aiye yake.
In ka shiga jami'a.
Sai dawo ne a Kabaru.
In ka shiga jami'a guda daya ne muke ci. In ka shiga jami'a a matsayin ka na dalibi ko almajirin jami'a ana baka jaka 25 ko wata. Ana baka lungu daya ana baka kati na shiga da tsuran kana cin abinci yanzu jami'an da aka bubbuɗe fatirai ne na neman kuɗi ka shiga jami'a jika 50 za ka biya ba baka lungu a da 25 ake baka wato mu lokacin iyayenmu da muka shiga jami'a to lallai ko za mu yi nan sai mu kawo musu
ɗan shiga
yanzu kai za ka biya jika 50
da kai ake bai wa
kai ake ba wa kuma kai za ka zo sayan abincinka.
Amma ka san a kasashe da abubuwa sun canja da na tuna mu ma da muka je makarantu ana ba mu uniform da kaji da komai yau kuma yare su suke yin makaranta ka san sun ci canja a wasu kasashe
to
wannan ba ta da lokaci ba ne
ba wannan ba mu gane mu bane mu dai an tambaye mu abin da da
a abin da kake ji ana da nuna muka ji mana alaga ne
a ji sai wato kai ka ce jojo
ne ruwa ne na cewa lokaci yana canja a kasashe daban-daban
lokaci yana canja to kasashe daban-daban in dai ya yarda lokaci na canjewa ai ba da jeya auna aikin da mutum yayi da ya dauki kasa a jejinta kuma yayi shekara 25 da wanda kuma dauki kasa an yi riga an yi mata aiki shekara 25 yayi shekara 30 da buwala ma hana mu tsayawa ta
ai
shi ana alibi ana mu tsara kanmu ma ba su tsayawa ta
kai yasa
ba su saka mutsa ba su tsayawa ta kara
anan buwala
anan buwala abinda ake kira
shi
ba shi na ba
ba su bari kai
ya kuke yin shi da English ne House of Chief House of Chief da aka yi na Conseil de Junou sarakai in kai Bahaushe ne ko ko dan fitowar arewa
ne da kiran Bahaushe ta ce an ce sarakai an ce bari mu waye ma sarakai an ce zaben da za a yi nan na region
na yanki
ne sarki babban sarki mai degree
mai daraja ta
yawa na daya
da
biyu ba za su tsaya ba
me yasa ba
za su tsaya ba amma na uku da sauran jama'a tsaya abin da yasa aka yi haka saboda karfin shi shi kada zai fi karfin wancan
ka kara mai karfi karfi
yawa shi yasa aka yi
wani da zai haka lagari
ba wani abu
ba haka ba ni ban ga haka na karanta wannan lamarin ba aka ce sarki dan kasa wato yanda muke a Douala nan in kasa a Douala nan wato yan Douala da Bassa da Bakoko wato yan Ejiya da kuma mutanen kusan bannan bo da shauran su sune yan kasa a garin nan sarakan su sune za su iya tsayawa takara kuma sarakan su sune za su iya zabi wato ko da wani irin matsayi suke da shi na daya na biyu ko na uku wani sarkin da ya kasance shi ba Bassa bane shi ba Dan Douala bane shi ba Mo bane shi ba Bakoko bane shi ba Ajiye bane shi ba Batanga bane bai da damar tsayawa takara kuma bai da damar zabe
wannan doka ne ba wai su suka fada ba
to doka ana zuwa da yafi doka
ba ga cewa
ba wai ka zama shi doka zama
ne mun yi magana
cewa ba ga jin gari
mun yi magana
cewa ya tafi za a iya wani je zo sa amma mun ce zama shi doka
dobe mai magana ta magajin gari dazu ba mai magana magajin to yana na hawa hawa ne magajin gari haka sai dan kasa ko ba haka ba mabi da shi yanzu ba su ana na cikin shi region da kake fara akwai wasa ba ciki yayi akwai wasa ma ba su suke nan shugaba ba shugaba ne zama dan kasa ne mabi da shi hudun nan zama kowane
iri
haka kuma a garwa ba Hausa ne zalla musulmai ne zalla nan ba su ba haka sai dan garwa ya tsaya don haka akwai kabilu da suke garwa ba wai sai ɗan Fulani ba an sani shi ta ga ba ba ɗan Fulani ba muna ba wannan muke magana ba magana nake mata cewa Musa to gaundare mai na ai na
gaundare ba 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 nan bane duru duru da abin nan an duru ne suka biya gaundare Adamu Adamu ba zuwa daga Najeriya ba Adamu ba wannan bane fitar da shi Usman
abin Marwa Marwa
Marwa Marwa gidi gane da mufu
kula ne kuma
suke kula da ogo jebe jebe Marwa ne suke ogo mata kamfuna ne kullu mora suna da Arab shuwa da da masu fatan nan musgo da da abin nan suna kusini da Arab shuwa kuma ana ana sarkin su da cewa kuma zuwa suka yi kamar da ake Hausawa kai dai daman da muke da shi yanzu don wannan bangaren majalisar ɗinkin duniya ta ba mu kauyuka kauyuka da cikin Najeriya ya yi sama da 32 wanda wannan duk Hausawa ne to ana tuna cewa yanzu ba yanda za a yi a ce mun nan ba ɗan kamaru bane wato in ba haka ba wato daga kabilan mu ha addinin mu akan yanda ta fito da tarbiyyar da annan kasar mu duka baki ne wato ba kabilan mu ba kade ba ha addinin mu ma baki ba kuma
addinin mu wannan ka dora mu shi nauyi abu ne nauyi ba ba dai dai ba
mutun da zo shi kana 39
ko hanya ka tafi yanzu abin daukar magana na kana tambayar mutane hanya zaka ji wannan magana hanya
kallon suna tsoro ba
ko dai ko
don ka ce ana
ga su da
yanzu magana ba kana zagi Fulbia ka ce Fulbia kaga hanyar nan da a miliyan kali za a yi shi Fulbia ya ba da dama an yi shi a miliyar daya to shi ne shi rike dauka kamar zaki amma ban da je tsaya ce da zaki Fulbia ne
da kake fada ga
to amma
ya gaje badaga
in kace Fulbia gojen ne yayi kabilanci shi a ce shi da ake a kata ki Fulbia
ko bai daidai ba
ko ko bai daidai ba shi a ce kata
wannan kafi ne karfi yanzu
domin ta kada kira zagi
ta dora masa harkar ce zari yana da wannan
zari kira zagi to wanda ya ce mu Fulbia wanda ya taba ce mu Fulbia wanda ya taba ce Fulbia kanshi na ciwo fursu na aka sashi
kai
wallahi tallahi ai fursu jawo yace kan Fulbia na ciwo tafiyan Fulbia da yana asibiti yaje sai aka yi abu a karshe aka kashe shi a America
kan da bai tsaya
mu ya tuku yana buɗe mota aka buje aka buje shi da mota aka kashe shi
a America
please jawo
a ne zai to daga nan aka ce aje a kashe shi a America
sai na za tura
a SBI ba ta ba
a America ne America ba kun nan bane
wato a ne ba kun nan bane amma ba su ba
yanzu aka tambaye shi ɗan adawa nawa ne suke cikin gidan yaji
a yanzu nan
a yanzu magana da muke nan
haka ne Alhaji Ruwan
to a gaishe ku malamai to jama'a muna da shiri guda da ya rage mana a mako mai zuwa Allah ya da zamu kawo muku a wannan lokaci din zamu ji shin gaskiya ne akwai fursunonin siyasa a Kamaru kuma sannan me zai faru ga wannan kasa idan babu Fulbia mutumin da ya dade yana mulkinta yanzu a madadin bakin namu Alhaji Rilwan Sharbutu na jam'iyya mai mulki ta CPDM da kuma Adida National Jam'iyyar Adawa ta SDF tare da Awal Garba wakilin mu na can Kamaru ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC a huta lafiya
agaida Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
kimanin kasashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine Austin ya shaida mana neman labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawa har sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaki da sauran motocin sulke
to ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarki Hashim Gumal da ya tana ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Alzubair ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC